This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a cikin shirin na safar yau Litinin 10 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud din da kanin labarai.
To hawa wakilin da shugaba Donald Trump ya nada a tattaunawar da ake yi da Hamas don sake mutanen da ake garkuwa da su a Gaza ya ce tattaunawar da ya yi da kungiyar na nuna cewa akwai alamun haske kan mataki na gaba da za a dauka. Sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Kristi Noem ta nada sabon shugaban hukumar shige da fice a Amurka. Jam'iyyar Liberal Party a kasar Canada ta zaɓi tsohon ma'aikacin babban bankin kasar Makani a matsayin wanda zai mai gurbin Prime Minister Justin Trudeau.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da rahoto kan ziyarar aiki ta yini guda da shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya kai jamhuriyar Niger.
Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité de relation de fraternité.
Yace a yayin ganawar su shugabannin kasashen biyu sun yi farin ciki kan kyakkyawar hulɗa da dangantakar Ghana da Niger.
Haka zalika za ku ji cewa bayan kwashe ɗan shekaru ba tare da wani mugun ji ko gani ba, sai gashi kwatsam ba zato ba tsammani wasu da ake zargi ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan sojojin da ke zaune a sabon garin Himbla dake karamar hukumar Dagali a jihar Adamawa.
A kalla dai sun sace yaro daya makwabcina da kuma surora na wayansu guda biyu.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuƙa ba ta huda shi. To amma fa da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakilin da shugaba Donald Trump ya nada a tattaunawar da ake dan a sako ragowar mutanen da Hamas ke garkuwa da su Adam Bola ya faɗa a ranar Lahadi cewa ana samun haske bayan tattaunawar da aka yi a makon da ya gabata da kungiyar ta Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda. Yana mai cewa nan da wasu makonni masu zuwa za a sako su. Ana kyautata zaton Hamas na rike da mutum 24 da ke raye cikin mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 harin da ya haddasa yakinta da Isra'ila. Kazalika kungiyar na rike da gawarwakin wasu mutane 34 waɗanda ko sun rasa rayukansu ne a lokacin harin farko ko kuma a lokacin da ake tsare da su, sai kuma ragowar gawar wani soja da aka kashe tun a shekarar 2014. Sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Kristi Noem ta nada Todd Leon a matsayin sabon shugaban hukumar shige da fice a Amurka. Nadin na zuwa ne yayin da hukumar ke ta kokarin ganin ta aiwatar da manufofin shugaba Trump na korar bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba, musamman ma masu aikata laifi. Batun korar bakin haure da suka shiga kasar ta barauniyar hanya shine ya zamanto jigo cikin batutuwan da Trump ya amfani da su wajen tallata kansa ga masu kada kuri'a a zaben da aka yi a watan Nuwambar bara, wanda har ila yau ya ci gaba da nanatawa bayan da ya lashe zabe.
People that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers, we have a lot of these people. Probably
yace mutane masu laifi, yan daba da masu dillancin buggan kwayoyi waɗanda mai yiwuwa su kai miliyan 2, za mu fitar da su daga ƙasar nan ko kuma mu tsare su. A watan farko na gwamnatin ta Trump an fitar da aƙalla mutum 37,660. Tsohon ma'aikacin babban bankin Canada Makani ne ya lashe zaben wanda zai jagoranci jam'iyyar Liberal Party mai mulki a kasar, wanda har ila yau shi zai mai gurbin Prime Minister Justin Trudeau kamar yadda sakamakon zaben ya nuna a daren Lahadi. Makani zai karbi ragaman mulkin Canada a wani yanayi mai sarkakiya, wato a daidai lokacin da kasar ke kai ruwa rana da dadaddiyar makociyar ta Amurka ta fuskar kasuwanci. Yayin da gefe guda kuma ya zama wajibi ya gudanar da zaben gama gari nan ba da jimawa ba. Kani mai shekaru 59 da haihuwa ya yi nasara akan ministar kuɗi Kristi Freeland, wacce ta zo ta biyu a zaben wanda mambobin jam'iyyar sama da 150,000 suka kaɗa kuri'a. A watan Janairu, Trudeau ya sanar da cewa zai yi murabus daga mukaminsa bayan kwashe sama da shekaru 9 a mulki. A kuma daidai lokacin da farin jininsa ke ci gaba da raguwa, lamarin da ya sa Ala Tilas jam'iyyar ta Liberal ta yi maza-maza ta gudanar da zaben mai gurbinsa. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Mahmud zai dawo da ƙarshen labarin duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya gudanar da ziyarar wuni ɗaya a jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar, a ci gaba da rangajin da ya kaddamar da ƙasashen ƙungiyar AES da nufin ƙarfafa hulɗa a fannonin diplomasiyya, tattalin arziki, yaƙi da ta'addanci da sauransu. Daga Yamai ga wakilin Muslim Mumini Barma da cikakken rahoton.
Ƙarfafa hulɗa a fannin tattalin arziki, diplomasiyya da tsaro a tsakanin Ghana da Nijar na daga cikin makasudin wannan rangadi na shugaba John Dramani, kamar yadda aka bayyana a sanarwar ƙarshen tattaunawar tawagogin ƙasashen biyu, wacce ministan harkokin wajen Nijar Bakari a Usangare ya gabatarwa manema labarai.
Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité de relation de fraternité.
Yace a yayin ganawarsu shugabannin kasashen biyu sun yi farin ciki kan kyakkyawar hulɗa da dangantakar Ghana da Niger, sannan sun jaddada aniyar ɗaukan matakan da za su ba da damar haɓaka wannan hulɗa ta kai matakin da ya zarce yadda ake zato domin jin daɗin al'ummominsu.
Sur le plan sécuritaire,
a game da batun tsaro, shugabannin biyu sun tantauna kan yanayin taɓarɓarewar fannin a yankin Sahel da Afirka ta yamma, saboda haka suka jaddada aniyar haɗa ƙarfi domin yaƙi da ta'addancin da aka shafa shekaru ana fama da shi a wannan yanki, lamarin da ke haddasa tarnaƙi wajen zartar da ayyukan ci gaban da gwamnatoci suka sa gaba. Tawagogin biyu sun yi amanna game da buƙatar ƙarfafa hulɗa a fannin siyasa, tattalin arziki, kimiyya da al'adu. Sabili kenan za su mai da hankali wajen musanya a waɗannan fannoni a ƙarƙashin hukumar haɗin gwiwa. To kome masana ke cewa game da wannan ziyara ta shugaban Ghana a ƙasashen Sahel, tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi.
Ghana dai har yanzu babu ta'addanci, amma da yake tana makwabtaka da kasashen Burkina Faso da Togo ta wajen arewacin ta, to kaga dole shi yasa yake ɗaukan mataki.
Ko da yake ba a bayyana a fili ƙarara a ƙarshen wannan ziyara ta birnin Yamai ba, a sanarwar ƙarshen ganawa da takwaransa na Mali a yammacin Asabar, shugaba Mahama ya sanar cewa ya je ne da niyyar sasanta rikicin da ya yi sanadin ficewar kasashen IOS daga ƙungiyar ECOWAS. John Dramani na ganin a tafi tare ita ce hanya mafi a'ala ga kasashen yammacin Afirka. To kowane irin tasiri wannan tuntuɓa za ta yi a yunkurin warware rikicin ɓangarorin biyu?
Ba mamaki, harkar diplomasiya ba a ce har abada, domin shi dai kaga baya cikin waɗancan cece-kucen da ya horu abinda ya sa kasashen AES suka haita daga cikin ECOWAS. Su kasashen na Sahel watakila ko su ba da wasu sharaɗoɗi, ko da yake ba ECOWAS ta tura shi ba, na harko shi ne ya ɗauki wannan nauyin.
A farkon makon jiya ne shugaban ƙasar Ghana a yayin ziyarar da ta kai shi Cote d'Ivoire ya bayyana wa takwaransa Alassane Ouattara shirin tuntuɓar ƙasashen AES don ganin sun koma ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka, ƙudurin da shugaban na Cote d'Ivoire ya yi na'am da shi. John Dramani, wanda tun a washegarin kama aiki ya naɗa manzon musamman mai kula da yankin Sahel, zai kammala wannan rangadi da Burkina Faso a wannan Litinin 10 ga watan Maris. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To ana can ana gubza fada tsakanin mayakan M23 da mayakan sa-kai da ke goyon bayan dakarun Congo a yankin da ake kira Inyambiando, mai tazarar kilomita 100 arewa da birnin Goma da ke gabashin Congo, a cewar mazauna yankin. A rangamar na zuwa ne kwanaki bayan wani hari da ya hallaka fararen hula da dama, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da wata kungiya mai zaman kanta. Tun a farkon shekarar nan, mayakan na M23 suka karɓe ikon gabashin Congo mai ɗauke da ɗumbin arzikin ma'adinai. Faith Kasina ita ce mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce sama da mutum 63,000 sun tsallaka Burundi don kauce wannan mummunan yaƙi a gabashin Congo. Hukumomi a ƙasar ta Congo sun ayyana ƙungiyar ta M23 a matsayin ta 'yan ta'adda, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke kallo a matsayin ƙungiyar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai. Hukumomi a Argentina sun ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar ruwan da ta auku a birnin Bahia Blanca ya kai 16. Fitar da wannan adadi na zuwa ne yayin da gunayen ninkaya ke kokarin neman wasu mata 'yan yara su biyu da ambaliyar ruwan ta tafi da su. Birnin na Bahia Blanca da ke kudancin lardin Buenos Aires da ke dauke da tashar jiragen ruwa mafi girma a ƙasar ya fuskanci mamakon ruwan sama na tsawon lokaci wanda ya mamaye unguwanni a ƙarshen makon da ya gabata. Frederico Subiales shi ne magajin birnin na Bahia Blanca. Cikin harshen Spaniyanci, Subiales ya ce zuwa yanzu ruwan saman ya tsaya, muna ƙoƙarin ganin yadda za mu kwaso waɗanda ke cikin haɗari ne a halin yanzu. Hukumomin sun ce yaran biyu da ake nema akwai 'yar shekara ɗaya sai ta biyun mai shekaru biyar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai makwabciyar Nijar ɗin wato Najeriya a jihar Adamawa, inda bayan shafe wasu 'yan shekaru ana zaune ƙalau. Kwazam sai gashi wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a kan sojoji da ke zaune a sabon garin Himbula da ke ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa, inda suka kashe ɗan sa kai guda, suka kuma jikata wasu uku, suka kuma gudu da manyan bindigogi guda biyu na sojoji. Ga wakilin sashen Hausa Salisu Lado da ƙarin bayani.
Akalla shekaru uku zuwa hudu kenan ba samu labarin bullar hare-haren 'yan Boko Haram ba a jihar Adamawa, saboda matakan tsaro da hukumomin jihar suka dauka. Kwatsam sai gashi a baya-bayan nan an samu 'yan Boko Haram sun kawo hari a wani kauye na Hembula da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawan, lamarin da ya yi sanadiyar kashe ɗan sa kai guda da kuma jikkata uku, haɗe ma da awun gaba da manyan bindigogi da sojoji ke aiki da shi a wannan yankin. Wani mazaunin kauyen da lamarin ya faru da makwabcinsa ya yi mana bayani ta wayar talaho tare da alkawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba.
A kalla dai kun sace yaro daya makwabcina da kuma suro da na wayansu guda biyu haka.
Wani irin kokari jami'an tsaro kuma suka yi dangane da ganin sun dakile faruwar wannan al'amari?
Alhamdulillah, wallahi na ji tarihin bayanan Malala do. A gaskiya kokarin da wannan captain na saban gari ana yi masa lakabi da fandiga, har ga Allah ya yi ya kokari da su da jami'an tsaronsa da yaransa suka hana yaran nan shigowa cikin al'umma, suka tsare su daga bayan gari. A kalla gaskiya sun yi kokari ba karin kokari ya yi ba wallahi, har na tosa masa da tsafe nan da na zo hajo shi.
Daya daga cikin 'yan sa kan da lamarin ya faru a idonsa shi ma ya yi mana ƙarin haske ta wayar talaho, inda ya ce lallai ilahin ya gama 'yan Boko Haram ɗin ganin idonsa, amma a nashi lissafin sun haura 100.
Haka kawai sai muka so mu ji daga bayan gari ana jarabe. To daman kaga sojojinmu, asalin sojojinmu na wajen sabon gari Madagali da Kargamnan, sojoji ne masu fada. Hanya ne na tafiya zuwa cikin Sambisa, iyaka ne yana tsakanin Madagali da Gula. Wallahi wallahi malaka do, waɗannan mutane ni a kallon da na yi musu cikin dare jiya, misalin karfe 11:46, wallahi ya fi mutum 100 da wani yawa.
To ko menene ma mahukuntan jihar za su ce dangane da wannan matsalar, duba da cewa shehar arewacin kasar ya daɗe yana fama da wannan rikici na matsalar Boko Haram, musamman wannan yanki da ya daidaita al'umma mazauna garin na Madagali? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Musa Shashi, wanda ke zama shugaban ƙaramar hukumar na Madagali, inda ya ce
gaskiya abun ta faru da dare jiya, wasu tsirarun Boko Haram sun shigo a Hembula, wani kauye ana kira Hembula. To a Hembula din akwai bi checkpoint na sojoji, muna zato dai sun zo ne da niyya su kwashi bayan fada na sojojin nan ne. To a garin haka ɗan vigilante ɗaya ya rasa ranshi, sannan kuma su Boko Haram din sun kwashe bindigogi suna na sojoji guda biyu.
To yanzu wani hali Madagali local government yake ciki da ma wannan yanki na Hembula?
Yanzu haka kuma ya calm down, ba wani much problem, ba wani firgita sosai ba, amma mu dai muna nema a yi reinforcing sojojin nan gaskiya.
Wannan harin dai da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai, wanda ya sanadiyar kashe rai akalla ɗaya da kuma jikkata uku, ya faru ne a ƙauyen Yambula da ke ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawan, inda yanzu haka dai al'ummar ƙaramar hukumar na ci gaba da lamuransu na yau da kullum. Lado Salisu Garba, Muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To Madalla Malam Salisu Lado, an gaishe ka. Masu sauraro, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam.
A yau ma shirin zai daura kan zargin yawa wani almajiri bulala 300 har ta yi sanadin ajalinsa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya faru a garin Askira. Inda wani shugaban ‘yan dako na kasuwa Askira ya bada umarni aka yi wani almajiri mai suna Muhammad Kyari bulala har 300 kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa. Dr. Babagana K. Musa Comrade shi ne shugaban kungiyar kare ‘yancin ɗan Adam reshin jihar Borno kuma shi ne wanda ya yi tsayin daka don tabbatar da ganin an yi wa marigayi adalci.
Za a tabi kotu yanzu ‘yan sanda suna nan suna aikinsu, mu ba ma so mu yi magana a madadin ‘yan sanda. Mun human right ne, abin da aka gaya mana complaint baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu, mun je mun yi follow up. Mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu, an cire mana mun ganshi da idanmu. Ko ba haka ba, kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din. Kasan bincike na ɗan sanda idan yana yi ba a sa hannu, ko kuma mun human right ba za mu tafi mu dame su ba. Amma mun muna sa ido, wannan Usman ɗin har yanzu yana kurkuku yana wajensu.
Yawwa, a yanda kage shi Usman ɗin yayi nadama abinda ya aikata ko dai kawai don an kama shi?
Yayi nadama, na tambaye shi one on one da kai shugaban sai ne ka san an yi wannan dukan ya kai shi ne, bai musa ba. Na ce to me yasa kai haka, yace tsautsayi ne, shi ma yayi nadama.
Amma kana na san kuna samun irin waɗannan korafe-korafen. Shin idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya?
Muna nasara, mu abin da yake damu mu ma yanzu baka sani ba. Yanzu haka akwai wani isu wanda ya zo gaban mu, mun tafi mun tambayi baban yaron, ya ce yayan ramu yi rubutu an kashe yaransa, yaransa ɓarawo ne. Ya haura gidan mutane ranar Lahadi tun ƙarfe 4 ana dukansa har gari ya waye ya mutu. A nan wannan bulunkutu kes ɗin ya faru. Da muka ji labari noise ya yi yawa, muka je muka samu baban yaron, muka yi ta'adiya. Muka ce an kace yaranka, ka sai ka bar wa Allah, yake bai bari ba. Muka ce to on your behalf za mu rubuta commissioner of police ko kuma AIG, yake ku rubuta. Da muka rubuta da aka kira shi kuma sai yake bai kawo mana case ba, ka ga jikinmu ya sanyi. Saboda haka mu damuwar mu iyayen yara ne, in sun kawo case kuma daga ba sai sun janye mutum, an kace ran mutum a banza.
Babagana, na san mun ga hoton shi yaron nan Muhammad Kyari ko?
Yan Kyari, yesa.
Mun ga yadda aka yi masa duka, wato wannan. Bayan nan nasa abun akwai ban takaici sosai a ciki da
bakin. Bulala 300, malam bulala 300 wasa ne, ko a kotu na law, court of law, ai ba ta ba da irin wannan hukuncin, ɗanyen hukunci ne ai. Ko a kotu court na gwamnati, ai ko a kotu na gwamnati, ko a sulhu, ko a wani irin doka, ai akwai ƙa'ida ai. Saboda haka bayan sa nan duk da ba ɗaya a san yi damejin bayan sa, to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana, yanzu doka ta yi halinta. Shi shugaban ‘yan dako wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan, in Allah ya taimaki ‘yan sanda an samu an kama su sai court. Kuma ko ba a kama su ba ma shi crime actor yana nan, ‘yan sanda sun gama bincike su, na sani na tabbata za su kai court. Don rundunar ‘yan sanda na Borno State wanda suke Borno State suna adalci, suna aikin su tukuru.
Akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da laifin kisan gilla ne?
Kwarai da gaske, an zabu wanda ya yi laifin ya sa an yi bulala ya amsa. Kuma wanda suka aka sa su suka yi bulala, in an kama su za su yi wane ne ya samu. Saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muke dan ba hukumar ‘yan sanda su gama bincikensu. Domin su ma sun gama bincikensu ɗin, kasar za su tura DPP. DPP kuma yana Ministry of Justice. Ministry of Justice kuma za mu yi follow up, kafin su gama bincikensu ma za mu sake rubutu mu international human rights ga abin da muka gani. Kuma wannan kesin is before Nigerian police, mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abun. Saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci.
Ga masu sauraron wannan shiri na sashen Hausa na muryar Amurka na ciki da gaskiya, Dr. Babagana, wani tabbaci za ka ba cewa za ku bi wannan abun har sai an kai ƙarshe?
A tabbacin guda ɗaya ne, ka saurare ni sosai, tabbacin guda ɗaya ne. Idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaransa, sunansa Wakawa a Bulunkutu, an kashe yaransa, mun je mun tsaya masa daga baya, kuma yace ba ke ya bar wa Allah. Idan wannan iyayen Muhammad Kyari wannan, kamar yadda suka zo suka rubuta a ofis namu, suka sa hannu International Human Rights Commission, ku taimaka mana, an kace mana yaro ba mu yarda ba. Suka sa hannu, muka sake follow up. Ka san in abu yana hannun ɗan sanda, no need ka yi rubutu, sai dai ka je ka bincika. Wannan abin da aka faɗa haka ne, haka ne. Ina mutum ne, bari mu gaishe gashi nan. Saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba, har Supreme Court za mu bi kadonsu. Kuma muna da lauyoyi a ƙasa wanda za su yi volunteering. Sibi bana wannan abun, kadin wannan marigayin.
To duk da yake zuwa yanzu shugaban ƴan dako Usman Askar shi kadai ne a hannun hukuma. Kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a Jallo. Garzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar ƴan sanda ta Borno yayi mana ƙarin haske.
Dadi labarin mutumin nan shugaban ƴan dakon nan yana nan a wajen kwarin ruwa.
Yana nan.
Yana ci gaba da bincike.
Muna kan bincike.
That's very good.
Ya sauran Allah ya yarda za mu kai zuwa ministry.
Ina gani. Ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su?
Babu wallahi har yanzu muna kan nema. Ka san muna layasin da yara da mutanen division ne. To sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu.
Eh
na dan tuttube wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos.
Ya gana ya je yana neman sa za a kama shi.
Wallahi to ai ba za su dawama a wurin ba ai. Dole su koma gida kuma bincike yana kai tunda sunan su yana nan a large.
A gani.
Ko mun kai ke zuwa ministry an kai court ma in an samu an kama su in mun yi jawabin su za mu sake forwarding zuwa Ministry of Justice DPP. So they can still be filed together with the other case.
A gani. Ki dadi kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna da kira gare ku ko sake shi wannan mutumin bai.
A'a yanzu dai ba wanda ya zo.
Don wai na ji labari wani.
Ɗan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai.
Kuma abun na san kuma ƴan sanda abun ya ba ku tausayi yadda suka sa ka da yaro na rai mutu.
Kai wannan in kai ka ga foto ma fa in kai halitta ne. Wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani dole kai bana iskulti ai wallahi ba wanda zai gani wannan ciwa ba yaro da ya ce yana jin dadin sa.
To dai mutanen da mugaye ne kawai ba su da imani.
A to wannan ina imani in mutum yayi laifi ka mun ka kama ina zaka kai ba ma ƴan sanda gane. Ba wai sai ka dauki hukunci ba ai hukunci ne ya dauka hannun sa ai. To tunda zaka an ce maka sata yayi baka bincika wane ne mai kayan sata ba baka dibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa ƴan sanda a bincika ba sai ka dauke shi ka kai gidanka ka ce a ita dukan shi ai ba da
Malam Yawo Askira sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai na Askira ya nuna rashin jin dadin sa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci.
Mu zaluncin da aka yi mana wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. Amma ba yanda za a yi mutum ya yi karatun Qur'ani kuma makaranci ne kuma an kawo shi ya je yana sana'a a ƙarƙashin ka kuma buhu kwaya ɗaya tak ya bata kwaya buhu guda ɗaya tukun kasa a je a ɗaure shi a cikin gida a rufe gidan nan a ɗauki bel na inji da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya. To don saboda haka wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru ko ba haka ba. Duk wani magana da zamu dauko kafin mu gama gaban ma kafin mu gama shi ma kun san gaban kun san abin da zamu faɗa gaba. To don saboda haka ni dai a cikin abubuwan da na sani kaga nayi ma bayani da yake kuma ni ne chairman na malamai dole ne aka samu kaiwa da kawowa mu yi ta nan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanen mu da wajen station da sauransu dai mun yi kaiwa da kawowa iya bakin kokarin mu har an zo an tafi da su. To don saboda haka na'am
Allah ya usar daurin malamai yi mana bayani shi wannan yaron Muhammad Askira din nan yaya Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abun ya faru.
Muhammad Kyari halinsa shi babansa ya kawo shi karatu yana karatu a wajen yaya na zan ce ko ba haka ba. To kaga kuma dole ne yau haka na rayuwa dole koda kana yin karatu sai ka samu abin da zai dan kama taroko ba. Shi ne ya nemi izini ya je yana wannan aiki don saboda dan rufa kansa asiri. Banda wannan aiki din sai karatu shine aikinsa.
Wato ma'ana abinda nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko?
Yawwa yaro ne mai ladabi. Inda ba mai ladabi ba kaga mu ba za mu damu ba amma tunda abu an ce rai ya shiga ko da ba mai ladabi bane dole akwai tausayi na dan adam. Tunda Qur'ani ya ce wala karamna bani adama balle ma kuma almajiri ne kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne to dole ne zai zo na gaban malamansa kuma dole ya musu biyayya.
Masu sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi Muhammad Kyari har ya sanadin rayuwarsa. Dan haka shirin ciki da gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci. sai a kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa don jin wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Biyu mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma lokaci ne na nasihar Ramadan. Amma kuma kafin daga bayan Allah ya so za mu kawo muku takaitaccen labaran duniya. Amma kafin nan yanzu sai a fara da sauraron nasihar Ramadan. Tumasaro da alama na ura za
a mana. Bismillahir rahmanir rahim, shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana daga Horko Abdulmumin dan inna daga nan birnin Kwanni jamhuriyar Niger. Hakika muna godewa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan babban wata, mashahurin wata wanda dukkan wata na duniya, to wannan wata Ramadan shine shugaban shi saboda ya tara alherukan duniya gaba daya, wanda a cikin wannan wata na Ramadan alhamdulillah Allah ya mana babban wata, ya mana babban ni'ima yadda ba mu alqur'ani na horko mai girma, wanda qur'anin nan duk duniya ba mu da wani littafi wanda ya kai gare shi. Qur'anin nan kuma da Allah subhanahu wataala ya sa wannan wata yana babban wata, kuma gashi a cikin shi an ka saukar da qur'ani, kuma a cikin shi an ka samu wani dare mai girma shine daren Lailatul Qadri. Kuma a wannan wata gaba daya shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk ibada da yake idan wannan wata ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara ci gaba da babban ibada, kuma yana kyaututtuka a cikin wannan wata domin garabasa da a cikin wannan wata al'umman musulmi. Sai musulmi wanda Allah ya yi ma ƙarfin imani yake jajircewa idan wannan wata ya yi ya tsaya tsakanin shi da Allah, komai yake ya tsaya tsat domin ya bauta ma Allah a cikin wannan wata saboda shi samu garabasa da a cikin wannan wata. Domin wata na wanda shike wata Ramadana, wata ne wanda dukkan wasu alhurruka wanda ya tare su an sabkar da Qur'ani a cikin shi, kuma a cikin shi an ka samu Lailatul Qadri, kuma wanda duk ibadar da zaka yi in ka samu wannan wata Allah ya baka iko da wannan dare rana guda, Allah ya baka iko wannan dare Lailatul Qadr ka dace zaka samu ibada ta shekara 50 har da uku, babu dare babu rana babu kakkautawa kana yi, sannan ka samu wanda ya cimma wannan dare. Da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ƴan uwan musulmi kasan mu ta Nijar da sauran dukkan duniyar musulmi, dukkan al'amuran da suka sha mana kai babu irin kwanciyar hankali da samun zaman lafiya, to a ci gaba da addu'o'i a cikin wannan wata. Domin waɗannan addu'o'in da za a yi mu ƙara cewa mun dage ƙwarai karatun Alƙur'ani irin su hasbunallahu wa ni'mal wakeel irin su la hawla wala quwwata illa billahi irin su ya latifu irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da sauran dai abin da yake da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama.
To madalla Allah ya samu dace mallan Allah shi bada ladaya ga kaitun labarai.
To wakilin da shugaba Donald Trump ya nada a tattaunawa da ake din a sako ragowar mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Dambola ya fada ranar Lahadi cewa ana samun haske bayan tattaunawa da aka yi a makon da ya gabata da kungiyar ta Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin ta ƴan ta'adda. Yana mai cewa nan da wasu makonni masu zuwa za a sako sauran mutanen. Ana kyautata zaton Hamas na rike da mutum 24 da ke raye cikin mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, harin da ya haddasa yakinta da Isra'ila. Sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Kristi Noem ta nada Todd Leon a matsayin sabon shugaban hukumar shige da fice a Amurka. Nadin na zuwa ne yayin da hukumar ke ta kokarin ganin ta aiwatar da manufofin shugaba Donald Trump na korar bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba, musamman ma masu aikata laifi. Tsohon ma'aikacin babban bankin Canada Mark Carney shine lashe zaben wanda zai jagoranci jam'iyyar Liberal Party mai mulki a kasar, wanda har ila yau shi zai mai gurbin Prime Minister Justin Trudeau kamar yadda sakamakon zaben ya nuna a daren Lahadi. Ana cin ana gubza fada tsakanin mayakan M23 da mayakan sakai da ke goyon bayan dakarun Congo a yankin da ake kira Nyambion da mai tazarar kilomita 100 arewa da birnin Goma da ke gabashin kasar ta Congo.
To masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da editanmu na wannan zangon Baba Yakub Makeri, sai Dadi Balawai da ya hada mana shirin. Da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Jimmy Hawa Sharu ke fatan yin lafiya daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.